بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iyayen mata, sauran mahalarta cikin shugabanni da sauran mutane, kowa da kowa, ina mana barka da wannan safiya. A yau muna safiyar Lahadi, wanda ya ce safiyar 26 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 15 ga watan Mari 2026. Ga mu a wannan masallaci na garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya City Abuja. A yau Allah cikin hikimarsa da iyawarsa za mu rufe waɗannan jerin gwanon darussa waɗanda muka gabatar da su ga iyayen mata a wannan masallaci cikin wannan watan azumi na Ramadana, wanda muka musu taki da mace a Alƙur'ani. Waɗannan darussa wato maimakon tafsiri da aka saba na al'ada a yi ta bin sura bayan sura, aya bayan aya, sai muka ga hakan ya zama kusan an saba da shi koyi, kuma ɗan adam yakan buƙaci canza yanayi na abubuwa. Sannan kuma su mata a kodayaushe karatun da yake so a musu, ana so ne ya zama keɓantacce, wato wanda ya shafi a rayuwarsu kai tsaye, ya shafi addininsu kai tsaye, ya shafi matsayinsu kai tsaye a cikin al'umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ware wa mata lokaci ya musu karatu. Za ki ga duk abin da aka ruwaito a wajen, ake tarar cewa karatu ne da ya shafi hukunce-hukunce da ɗabi'ar ƙiyamace, da yadda ƙiyamace za ta gudanar da rayuwarta da gidan aurenta, da yadda za ta tsira a wajen Ubangijinta. Sura ka muka ga dacewar cewa bari a ɗauki wani salo wanda malamai suke kira da suna tafsirul mawdu'i, shine abin da muka yi. Mun yi ƙoƙari mu ga cewa an taƙaita bayanai, kada a tsawaita su, domin an tsawaita wata ƙila har sai azumin Ramadan ya wuce, wato ba a kai ko ina ba. Sannan kuma ba dole ne mutane su fahimci irin wannan dogayen bayanan ba, wataƙila su ƙosa ko su gaji da yawaitar bayanai. Da saboda haka aka taƙaita bayanai, mutanen nesa za su mana haƙuri, wasu suna ƙorafi a kan cewa ba ma tafiya kai a faɗa da kamara da irin tafsirinmu na maza. Allah cikin hikimarsa mun samu mun yi tattaunawa a kan kusan ɗaukacin mata waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ambata a cikin Alƙur'ani, kamar yadda muka raba su zuwa kashi biyu. Kashi na farko mata salihai, mutanen kirki, mutanen alkhairi, waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ambace su. Kuma cikin ambatansu akwai ababen lura da ɗaukan izina da yawa wanda an ta yi ishara zuwa ga wasu. Sannan kashi na biyu akwai mata waɗanda ba mutanen kirki ba, waɗanda suke sun zama mutane marasa arziki, marasa kirki, wanda suka zama jarabawa ga abokan zamansu, annabawan da suka rayu da su, ko mutanen da suka rayu a cikinsu. Waɗannan ba su da yawa, Ƙur'ani bai ambace su da yawa ba, kuma a wajen ambatan nasu ma an taƙaita ambatansu ƙwarai da gaske. abinda ake so kawai a lura daga ambatan nasu shine irin darasin da za a dauka daga ambatan da aka yi musu ba wai su a koyi irin halinsu yana daga cikin abinda muka yi ishara zuwa gare shi cewa yana daga cikin abinda muka yi ishara zuwa gare shi cewa abubuwa wanda suke ba masu kyau ba abubuwan banza halaye marasa kyau shari'a ba ta so mutum ya yi ta ambatansu yana lalata su kuma wani lokaci a garin ambatansu to a nan wani yake koyon mummunan abu saboda haka sai a takaita ambatansu la yuhibbullahu jara bisu'i min alqawli illa man zalim ana bayyana sun bayyana abu mara kyau sannan Allah ya yi Allah wajen da na ladina yuhibbuna an tashi alfashatu alladina amanu wadanda suke so su ga cewa alfasha taya a cikin mutane Allah ya lalace su a cikin mutanen mu'minai saboda daga cikin hanyoyin da ake faruwa alfasha shi ne rashin ambatansa gyara ta inda ya kamata a gyara daga nan a wuce bayani wannan abin da muka yi ƙoƙarin mu ga cewa mun yi kenan a cikin waɗannan darussa a yanzu abin da ya rage mana kawai zamu yi ainihin wato yi wani ɗan ƙanƙanin rika na abin da ya rage mana a waɗannan kwanaki da kuma kwanakin da ke tafi na sallah a matsayinmu na uwaye mata a matsayinmu na wato masu kula da gidaje da ƴaƴa da ma masu gidan babu shakka a dukkanin mun sani cewa a dance bikin sallah ibada ce wadda take haɗe da al'adu da kuma shagal wato wanda a ciki akwai ibada ita kanta sallar idi din da kuma shi kan shi farin ciki da ake yi da tabarbar da neman wato Allah ya karɓa addu'a da ake yi na taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal wannan duka ibadoji ne kuma su ne mafi muhimmanci fiye da sauran to mu ba da muhimmanci a kan su fiye da sauran abubuwan da suka shafi kayan sallah yawon sallah abincin sallah da sauran rigingimu waɗanda su al'adu ne idan mun samu kalibin su da fadin hawa ne idan ba mu samu ba saboda yanayi ko saboda mai gida ne ta nufi abin da ake buƙata ga baki ɗaya ba ba kada buƙata na dan ta hanyar bujirewa ko yin saurin kai ko yin sadin gida wata ma hanta ya ce a kan takalmin sallah wanda suke tasowa mun ga kuma ga cewa iyayen a da can abinda ake musu da sallah azumi shi ne wani a tamfa da ake ce ma ladan tashin azumaki ko wanda mai gida zai cewa matar shi ko matar shi a tambobi ya raba musu kamar tukunci na cewa ya ƙara musu aiki wannan aikin shi ne tashi da suke cikin dare su ya abuci wanda ake ci lokacin sawa to ta daga wannan a tamfa ba ba wanda ta ƙara wanda sai da kika ga a tamfoti kika ga dai kina kika ga ta kalma da hulina da wane ne da ke da yaya kika ga an tsaka ku da shi sai kawai ta ce saboda ba a kawo wani abu yadda kike so ko sani kike so ba ya zama shi gane wannan bai kamata ya taso ba malamai suna ganin duk wanda azumi ya wuce sai ya koma kan al'adar shi ta banza wanda a cikin azumi duk wani mutum ya kenke wanda dama shi ɗan ne ke zuga shi bai riga ya zama shedani ya zama kashi shedanu suka yi zuga ko muke yin barka da zarar an shigo raba ya tabbata cewa ana ɗaure mafi yawan shedanu da ganin duk wani wanda shi rashin kirkin da yake yi ko yakan da yake yi ba ya karɓa ba shedan da yake zuga shi da suke ga yabar wanda yake yi ci gaba da yake so shi ne wanda shi ma da kansa shedani ko ita ma da kansa shedani ya ce wannan su ne suke yi ci gaba da yin zai fiske ma ba sa buƙatar ingiza wa shi to daga cikin alamar da ake ga aikin mutum ya karɓi bayan ramadan shi ne a ga cewa ya ci gaba da kasancewa mai kirki ɗin yadda yake a cikin ramadan wato tarbiyyar da ake so ya samu cikin ramadan an yi nasarar samun ciki saboda haka za ka ga kin ci gaba da aikin alkhairi to baya daga cikin aikin alkhairi kuma a ce tun ranar sallah kowa shi garin sallah kuma ku fara da kima da gida akan wani abu da bai cikin daruriya da rayuwa so da ku kula na dai na biyu a galibin mata suna shan azumi a cikin ramadan a sanadiyar wato al'ada da aka saba ta wata-wata na haila to akwai horarwa mai muhimmanci da shari'a ta yi cewa a yi gaggawa zuwa aikata aikin alkhairi a yi gaggawa zuwa komawa ga Allah daga cikin gaggawa aikata alkhairi akwai mutum ya gaggauta ya iya bashin da ake bin shi na ibada ma'ana idan lokacin sallah yi ana so mutum ya marmari gashi kuma lokacin da ya to haka idan lokacin biyar azumin ramadan ya yi ke kimar mazar tafiya da za an gama cikin sallah ana jirgin azumi zai kimar mazar ke fuskanci biyan wani wani a azumin kuka shawar waɗannan azumi na lafiya da aka saba yi bayan watan ramadan wanda ake bi azumin ramadan ba ya yi da su sai ya biya da ake mishi mukiyar ba a yin kuka shawar sai kin gama biya abin da aka biyo ina azumin ramadan kuma babu laifi ko da a ce a wajen biyan abin da aka biyo ina ramadan a ce watan shawwal din ya kare za ki iya yin kuɗin shawwal din ke a cikin watan da ke biye da shawwal shi ne zuka'a ga wanda ba ku samu halin yi a watan shawwal ba wannan ba abu na gaba wato bayan wannan nauka cini a kan cewa ne saurin da biya da ake bin munafiki kusa sai kuma cewa mun gyara magana a matsayin makaranta ta koyon addini ta koyon tarbiyya ta koyon wato ilimi to haka ake so bayan watan ramadan ki ci gaba da zuwa makaranta ki ci gaba da sauraron malamai ki ci gaba da koyon addini kada a ce kuma daga ban sai bai wato jarusta da aka yi ta saurara da wuraren da aka dinga zuwa a saurari don da ake kallo a talabijin ko a saurara rediyo ko a cikin wayoyi waɗannan jarusta kamata ya ci gaba da sauraron su ba domin su ne suke rayar da zakata ilimin addini shi ne ke rayar da zakata ilimin addini shi ne ke jallin zakata don mu ga Allah shi ne ke koya mana yadda za mu gyara alaƙa mu da Allah mu da kuma to kada mu jinki ne koyan ilimin addini saboda kawai ramadana ya wuce ma'ana mu ci gaba da tsara ko dai darasin da muka amfani da mu a ramadana mu ci gaba da sauraron su mai a dinga muna tsara iya su ko kuma ci gaba zuwa makaranta to haka ma kuma karatun alqur'ani wannan rokin tilawa da muka ɗauka mana yi a cikin watan azumi da ya kuma kira a gare mu mu ci gaba da yi a bayan sallar azumi sabai sun kasance da sura ta da na baya suna yawaita addu'a bayan ramadan kan cewa Allah mai kasance ya karba musu aikin da suke da ramadan kuma idan Allah ya karba ba mutum bai da wani abu da zai gwada mun ta yin ayyuka mun ta yin kokari mun ta yin jajircewa amma duka muna buƙatar rabbana ta tabballe ka ya Allah ka amsa ba sun ciro wannan kudu daga ainihin wasu adabiyya kamar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da dan sa da isma'il waɗanda Allah ne ya umarci su da su gina ka'aba Allah ya ce idan ko ibrahim alqawatiya min albayt wa isma'il rabbana taqabbal ka ambata musu lokacin da ibrahim da isma'il suke daga hannun har kashin gina ka'aba suna ta addu'a suna cewa ya Allah ka karba mana ya Allah ka karba mana sura ta munaci wajen addu'a Allah bai ta sarki ya karba mana abin da wato muka so mu ci a ranar sallah ranar ɗaya ga watan shawwal akwai ibadoji da yawa da aka karantar da mu wasu daga ciki shi ne na farko ana son mutum kafin ya fita ya sa wani abu a bakinsa kada a fita da yunwa kada a tsaka da yanayi na addini saboda ana so mutum ya ci wani abu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci dabino da safan nan mutum ya samu dabino din musamman danye danye din da yake to yayi kyau inda safu ba yana da cin da abu da yake amma dai ba a so a tafi sallar idi da yunwa sannan ana so a dinga kabar bari a yi ta yin kabbara daga gida amma su mata ba sa bayyana kabbara idan su yin idi da za a yi kusa da gida ne to zuwa da kafa shi ya fi fiye da zuwa a abin hawa zuwa da kafa ya fi lada amma idan ne ka yi zuwa za a fi kusa abin hawa kuma ana so a canza hanyar zuwa da ta dawo ana so kowa ya san fitirar shi mafi kyau kayan shi na sallah amma kuma wannan zai nufi a bayyana kwalliya kwalliya da kiyama ce Allah ya keɓance waɗanda ya kamata da kwalliya duk manzo Allah sallar idi ba ta su bane saboda ta kada bayyana kwalliya wanda sai ne mata shekara ya kawo ta kayan sallar ta ba ba ku ci ta ruwan kayan ta na dau uwarta ko su ko wata kusanciya nan sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a fitar da dukkanin mata matan aure mata ƴan mata gawarawa kai har waɗanda suke halin fashin sallah ana so su ma su fita zuwa sallar idi idan aka zuwa ya sallar idi sai su koma gefe su jira sai an gama su dawo cikin musulmi a yi addu'a tare da su sauraron hutuba har a je a dawo ana so a je wannan kabar bari har sai liman ya zo ya yi kabara ta sallah sai a dawo to da zarar an dawo gida an gama ibadar sallar idi karama wanda manufarsa shi ne godiya ga Allah da ya nuna mana wata raza ta lami lafiya muka yi ta gama shi da kuma neman yarda Allah kan ya amsa mana ibadojin da muka da kuma nuna wato a sha'ira irin a nuna alfahari da addinin musulunci a nuna darajar addinin musulunci cewa yau ranar ce ta duk musulmi suna masa cewa wata ramana daga albarka din nan sun halarce shi sun yi abin da za su iya ciki sun yi abin da ya kamata mai wasu na murna cewa sun ga ƙarshen ramadana na lafiya su kuma fatan Allah ya kai mu na ba to daga nan kuma a shar'ance shari'a ba ta hana bukukuwan sallah na al'ada kowane gari ko kowace al'umma gwargwadon yadda suka samu wasu su je yawon sallah gidajen ɗan uwa wasu su je park wasu su zauna gida wasu su ta hatta abin da da ke halatta musamman ga mata da yara an hada su shi ne shi ne cewa ranar sallah za a iya a sa kiɗa da waƙa a cikin gida yara da mata yin nishaɗi yi annashuwa za a iya gayyato wani ne wata makaɗiya ko wani makamantar su wannan wanda aka yi ya rasa irin wanda kuke din nan kuke ganin kawai ya aka yi ya rasa ba amma ranar sallah ba ku ranar sallah aka so a sake a yi an yi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fasa yayi tankiya manzo Allah ya ce ka bar su yi dan mutane su san cewa mu a cikin addinin mu ana samun ranar da ake dan tsaga kafa a cikin sharhuliya kuma saboda mata da yara su bude su tsayu a kan tafarki na da ke ci gaba maza duk da an ce ya halatta ba daidai ba ne a samu namiji a cikin wannan sun ba saboda ce mata da yara su in ba a ba su ne ba za a yi samun mamara shi kuma namiji ne yi da za a samu mamara to na ba daidai ba ne saboda a cikin gaban yi a ɗan yi wara da rawa kuma ku sa mai gida a cikin wannan harkar wani ma a dinga mishi bidiyo ana nuna shi a cikin Instagram gemai gemai da shi yana rawa a cikin mata da yawa da ba mutuncin su ci da wani a mutuncin shi wani Allah ya kyauta ana so a lokacin bukukuwan sallah a yawaita fatan alkhairi da juna da addu'a da kyaututtuka musamman a raba abinci ga mabuƙata da talakawa saboda kowa ya zama da cewa a wannan ranar to ba sai ya je neman abinci ba wanda yake talaka ko miskini wanda kullum sai ya tsaya nemo ya zama da cewa a ranar ba sai ya nemo ba ga waɗanda masu yin su ba ko sun tafi umara ko ba ta gani ko wani abu mace haka ya kamata ku wakilce su akan ayyukan ibada da suka rage musamman fitar da zakatun fitar zakatun fitar ita zakar siddaƙai da ake fitarwa akan kowane musulmi da yake cikin gida tun daga mai gidan uwar gidan da ƴaƴan gidan in kuna da ma'aikata ma har da su in kuna da marayu har da su duk wanda yake kwana ya tashi cikin gidan ko yake ƙarƙashin ikon mai gidan ko da baya amma cewa ko wanda ɗan gidan ne amma yana wani gari ko yana makaranta ko ya tafi wani aiki ko makwabcin haka indai an shigo Ramadan jarar an haife shi a Ramadan ko kuma ya shigo wata Ramadan to kawai ko dindiri ko datti da ko wanda ya azumi ko wanda ya sha duka ba a kirga su a fitar musu da abinci sa'i guda sai din nan kamar karamin kiyaye da ake kuma shafe kadai akwai hikimomi daban-daban da ake aunawa haka kuma an mutum ya tsara kan abin da ake bayarwa duka a kai wato ya wuce wanda yake bayarwa ko ya ninka duka a kai idan mai gida baya har abin da yake ci da kuri ba a sanya wannan ba a so ya zama cewa an je idi an dawo ba a fitar ba idan aka je idi aka dawo ba a fitar ba to an yi shot za a fitar amma ba za a samu cikakken lada irin na zaka su fito ba da cikakken lada shi ne tana yin kafa da kurakurai da na kasu da aka samu a cikin azumi sannan tana zama wato ciyarwa da tana kawo sannan tana zama godiya ga Allah da kuma sarki a kan baiwar da ya yi mana to Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya yi mana rahama Allah ya karɓa mana ayyukan da muka yi a wannan azumi magabatan mu cikin iyayenmu da malaman mu da sauran musulmai muna fata Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ya sa ta mu ke kyau mu tashi mutuwa Allah kuma ya nuna mana waɗannan kwanaki masu albarka a shekaru da yawa da yawa wani abu da ya kamata mu lura da shi shi ne wato hakikanin yadda rayuwa take wannan dani da muke yi cewa azumi ga shi nan ya zo zai wuce kamar an zura shi a kuce to wannan shi ne hakikanin rayuwa wato komai ya farko zai yi ƙarshe kuma yadda muke san shi sai ya wuce ba ka yadda mu ɗan adam ba komai bane mu illa tsari lokuta na kwanaki da makonni da shekaru kusan da wata rana ta wuce ko wani wuni ya wuce ko wata shekara ta wuce to da gaskiyar rayuwar mu ne wannan abin ya kasu da haka da kuma har za mu kai ga ajalin mu shi sa da sallar da kuma cewa babu ko a wato abubuwa guda biyu suna sammatsin mutane sammatsin da yawa shi ne lafiya da kuma lokaci wato muna yin farkon jiya ta gaba da su ubangiji Allah ya kafa tawa to saboda yau closing ne akwai jawabai da shugabannin mu za su yi wanda za mu ba su dama insha Allah liman shi ne da kwanci wato wannan bangare turatini da tsara insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وديعا لك سبحان الله kawayan da dutu ya yi bayan kamar wata wata ta azumi wa mana ta ce yau Allah ya sa mun kai ashirin da isa ranar da za a kai tafi da muna tsara da biyar da Allah a zuwan da ke yi kullum wa dutu da shi da Allah rama da suka ɗauki wannan wa aiki suke yi wa shekara sai shekara ta fi kenan. Allah ya lafiya da aiki, Allah ya biya su da aljanna, da kuma wanda suka tallafa daga ainihin wa ɗauki da masu zuwa saurarawa wato ku matan kenan. Saboda ana wa'azi in ba wanda suke saurara wa'azi ta ga zai yi ba, a haka Allah ya sa mu da kai, Allah ya biya sassanmu da aljanna. Ban so in tsawaita saboda chairman na sallacin kwamiti sai jawabin zai yi ta godiya, a haka insha Allah za mu ba shi dama ya yi jawabin godiya.
Ƙara mana imani da na ya ƙara mana aiki da abin da muka saurara. Ina so su tukar in gaira da yin godiya ga matan, saboda haka yadda mallam ya ce in ba ku ka fito ba ba za mu wannan aikin ba. Daga cikin da wanku shi ya ƙara mana ƙwarin gwiwa, mun san akwai ayyuka na azumi wanda yake kanku da yawa, amma kuka ba da lokaci shi ya sa ma muna ba da uzuri muka ga kuka makara. Mun san abin da ke faruwa, sun haƙura da makarar naku. Mala ƙara mana ƙwazo. Nabi, muna son mu ga canji. Dama amfani ilimi shi ne a yi aiki. Mun san mun aika da social media zuwa ga mazajensu su ba mu ko sun samu canji. Ya an ci gaba da abin da inda aka tsaya, amma tun da ba mu samu aika da wannan social media ba. Amma ma kanmu za mu koma gida mu kai inda kuka ba saba sai ma kama da su biyar a wata mu gani ko zai koma su goma. Allah ta mu yake da kuma lokaci. Allah ta ba mu da dani. Allah ba ta shi sai kuma ba da mu da tsalga lalle kana da hakuri sosai. Kuma muna yaba maka da wannan hakuri. Wani lokaci mun samu zuwa mu kuma muka baya mu lokacin da za mu samu zuwa ba. Wani lokaci mun aika maka da apology, har apology kuma yanzu suka yi mai na yawa muka kasa aika da apology. Muna fata hakuri ba da dangan ba ne. Muna son kullum muna nan muna zuwa maka baya wajen karatun nan. Kuma Allah ya taimake mu. Kuma muna addu'a da kai mu batun badada. Saboda yawan rayuwa da aka kara mana mu kuma sun zage da yawan aiki. Muna tsammanin cewa in muka zo faɗi yawan ku zai fi haka. Misalin muka ga lokacin na ku nan an ƙara muka zo. Allah kuma ya sa mu dace.
Yana da kyau, abu ne ma mai kyau da ake kwaɗaitarwa mu yi iyayen mu sadaqatul jariya bayan rayuwarsu. Mu yi tunanin abin da za mu wanda yake taimako ne na addini, wani abu da za a dinga amfanuwa da shi don Allah ya kai musu ladaka, kamar gini da makaranta ko masallaci ko littattafai ko ƙur'anai ko wani abu da al'umma za su amfana da shi ko wani rijiya, a dinga al'umma musulmi za su gaba da amfanuwa da shi. da muka ɗauki dukiya muka yi wannan abin da niyyar cewa mun yi ne don iyayenmu su amfana, insha Allah wannan amfanin zai kai gare su insha Allah. Wanda suke neman abokan rayuwa mutanen kirki don muna saka su a cikin addu'a gaba ɗaya. Allah ka ba su malaje na gari, Allah ka ba su malaje mutanen kirki, Allah ka ba su rayuwa mai albarka da zuriya ƙayyiba wacce aka kasance sanyi ido gare su da su da wadata da kuma. Wanda suke kama mu a hannun azzalimai, Allah mai ɗan sarki ya bayyana su, Allah ya ceto su, Allah ya mana maganin abin da suka zo. Na. Ta ce da
wani abu. Wani da Ibrahim ya je communication of the kuda da gwajin ne, da sai dan yi wato ya ta wato ya ce amma ta gobe.
Sannan godiya ga dukkan waɗanda suka zama sanadiyar haɗuwarmu da waɗannan al'umma da wannan fuskoki masu albarka. Al-Imamu Ibnu Qayyim yana cewa babu wanda ya maka kyauta ya maka alkhairi kamar wanda ya buɗe zuciyarsa don ya saurari abin da kake tare da shi na karatu ko dai. Saboda haka an yi mana alheri ba ɗan kaɗan ba, damar da aka bayar cewa mu zo mu karantar. Zo yi wa'azi, zo yi tafsiri. Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi, musamman waɗanda suka yi ta sa'ayi a kan abincin daga kan kwanacin da'awa da ƙashin jagoranta na tsarkari da kuma shi kanshi babban kwanaci na masallaci na gaggawa ta Annabi Musa da kuma cikin imam da shi da jama'a a cikin mataimaka da sauransu waɗanda suka tsayi dare da rana wajen ganin cewa ba mu samu wata tangarɗa ko wata matsala a zamanmu da muka yi ba. Dukkaninsu muna addu'a Allah wanda ke saka wa kowa da alkhairi, ayyukan da suka yi mana na alkhairi da mutunci da girmamawa da ƙara ƙarfin gwiwa, muna addu'a Allah wanda ke sarki ya saka musu da alkhairi da jikan iyayensu da kakanninsu ya sanya musu a mizani da hasalansu. Sai kuma kuma zuwa ku halarta yadda mutum ya kai ga yana so ya karantar, idan babu masu sauraron karatun shi ba ya yi karatu. So da haka a mataki na farko waɗanda suke zuwa su halarci karatun su ne asalin stakeholders, su ne abin su ne suke sa mana ƙwarin gwiwa, su ne kullum suke sa ranci suke sa mu cewa ya kamata mu ci gaba da dagewa da dagewa. So da kuma muna muku addu'a da fatan alkhairi a yadda kuka baro hidindimunku musamman a wannan yanayi na azumi da mata suke da hidindimu da yawa a kusan kullum cikin aiki ake cikin gajiya ake, amma da haka kuka samu lokaci da za ku taho don ku saurari abin da ake faɗa, sannan kuma ku kokari ku ga cewa kun nakanta kun yi aiki da shi, sannan ku bujiro da tambayoyi wanda suke nuna alamar cewa hankalinku yana kan abin da ake. Babu shakka kuma dole ne a yaba muku a yi muku fatan alkhairi, ce muku Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi, Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi, ya dafata muku gurbanku, ya sanya albarka a cikin rayuwar aure da zamantakewarku. Daga cikinku waɗanda ba su da aure, ‘yan mata da aka ambata wanda suke ba su da aure ba, muna da Allah mai sarki ya sa musu albarka, ya ba su mazaje nagari, ya ba su zuriya mai nagarta. Waɗanda kuma sun za su kai, muna addu'a Allah mai sarki ya sanya albarka a ciki ya kuma kare dukkanin shari da rabon shaitan. Addu'a ta ƙarshe kuma Allah ya kaddara su iya fuskokinmu a wani yanayi na gaba insha Allah, kamar yadda muka saba muna zuwa duk wata don yin darussa, da kuma Allah ya kaddara ya ƙara mana rayuwa za ku ga watan Ramadan ba kamar yau. Kamar yau za ka ji ana labarin ai Ramadan sura kwana kaza sura wata kaza, kuma hayya ainihin wato su wasiya ta ta ƙarshe dai ita ce cewa abubuwan da kuka koya da darasin da aka koya muku da abubuwan da kuka ji na wa'azi da faɗakarwa ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun yi aiki da su. Ilimi amfanin shi na farko shi ne aiki da shi, wanda duk bai aiki da shi ba to da wuya kuma yi wani amfanin da shi. Isa Allah ya mana kwatance da ainihin wato wani mutum da Allah ya kwatanta a Qur'ani da Allah da ake cewa sunan shi Bil'amr ibn Babura, da Allah ya kwatance da shi a bigiran rashin aiki da ilimi. Wasu alaihi na ba da bi a ce na wa'aya tana fan salaka min ha fa atba a mushe tsaro fa kaya ne na kawai walau shi na da rafa ana hudu. Allah ya ce ka ba su labari wanda muka ba shi ayoyin mu ne ya kunye aiki da su sai ya kwaɗe ya saɓa ne daga cikinsu ya zama daga cikin wawa. Allah ya ce da mun so da mun ɗaukaka shi da ilimi, to ɗaukaka farko da ilimi shi ne aikin shi. Walau shi ne da rafa ana hudu ya walakin akhlada ila al'adu wata ba'a hawa, amma ya haɗa warwata a ƙasa saboda ya fi son zuciyarsa bai bi ilimi ba. To da haka mu yi ƙoƙari abinda muka san sani ko ɗan yaya ne mu dinga aiki da shi, shi ne zakkai ilimi shi ne albarkarsa shi ne ke kawo alkhairi. Wanda ya san ilimi bai yi aiki da shi ba, ba yi da bambanci da wanda bai sani ba kwata-kwata. Ta yi ma wanda bai sani ba yana iya samun uzuri a wani waje cewa ai bai sani ba, ma wanda ya sani ba zai samu wannan uzurin ba, za a yi mishi wato za a yi Allah wajen rai ya kasance shi ya aji ilimin shi gefe guda yana aiki da jahilci ko yana aiki da son zuciya. To da kana mana wasiya a karan farko da karan ƙarshe cewa mu sani cewa shi ilimi a alkhairin shi ne aiki da shi, idan mutum bai aiki da shi wani zama hujja da Allah mai kafarki zai kama mu da ita cewa ai mun sani muka ke yin aiki, kamar yadda Allah ya saba Yahudawa da hujja a kan rashin aikin su da ilimin su. To a ƙarshe ina mana fata alkhairi gaba gida da fatan ga ƙarshen kwanakin nan da suka saura na azumi na lafiya, da fatan kuma da yi dukkanin sallah lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
Alhamdulillah, Allah ya karɓi da ce, na ce, na mata, da rama, na abubakar suna da yana, da zo da ɗan yi da ayyukan, da kuma da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلهم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان
اللهم